Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk Sanyin ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Juma'a 7 ga watan Afrilu shekarar 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sallami babbar sakatariyar hukumar bunƙasa hannayen jari ta ƙasar Saratu Umar daga mukaminta. To ko me yayi zafi haka? Bayan wata arangama tsakanin sojojin Najeriya da 'yan bindiga, ana zaman tsardar a gabashin jihar Sokoto, da dafar gabar yiwuwar jerin hare-haren daukar fansa kan al'ummomin yankin.
Kace don Allah ku hankali, kuwa Allah ku yi min rai. Ko kace hito kwana na sun ƙare. Ba hito ba, ina tsaye sai ya sabin diga dauki ne. Sai ni faɗi haka ya rana.
Haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni inda hali. Kana da tsarabar muta wannan wata na Ramadan. To amma kafin duka waɗannan, ga Zahra da kayan wato da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci. A cikin wata sanarwa da Fadar Vatican ta fitar ta ce Papa Roma Francis wanda ya bar asibiti a ƙarshen makon da ya gabata yayin da ya fama da mura ba zai samu damar halartar muzaharar daren yau Juma'a ba yayin da yanayin sanyi wanda za a yi a waje. Yayin da yake amsa tambayoyi daga kamfanin dillancin labarai na Reuters, kakakin Fadar Vatican Matteo Brunai ya ce Papa Roma Francis ne shekaru 86 zai halarci wani taron addu'a na Good Friday a yau Juma'a wanda za a yi a cikin majami'ar St. Peter's Basilica. Wannan dai shine karo na farko da Papa Roman ba zai shugabanci addu'ar Via Crucis ba tun lokacin da aka zaɓe shi a shekarar 2013. An matsar da taron yayin da aka samu barkewar cutar COVID-19 kuma an gudanar da shi da mutane kaɗan, amma Papa Roma Francis ya shugabanci taron. Fadar Vatican ta ce Francis zai bi sahun taron addu'ar daga gidansa wanda yawanci yakan wuce sa'o'i biyu ana yi, kuma dubban mutane ne ke halarta. An gudanar da bukukuwan tunawa da ranar lafiya ta duniya a ƙarƙashin inuwar cutar corona wacce ta kama sama da mutane miliyan 762 a duniya tare da kashe sama da mutane miliyan 6.8. An gudanar da bikin ranar lafiya ta duniya ta bana yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta cika shekaru 75 da kafuwa wadda aka kafa bayan yakin duniya na biyu domin samar da ingantacciyar lafiya bayan yakin da aka bayyana a matsayin yaki mafi muni da barna a tarihin dan Adam. An cimma burin samun babban matsayi na kiwon lafiya da kuma kare mutane daga cututtuka ta hanyoyi da dama. A watan da ya gabata ƙasashe 194 waɗanda suke membobi ne a hukumar ta WHO suka fara tattaunawa kan yarjejeniyar samar da hanyoyin kariya cikin gaggawa daga ɓarkewar wata annoba nan gaba. 'Yan majalisar dokoki na jam'iyyar Republican a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun yi wani yunkuri na ba sabon ba na koran 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Democrat biyu daga majalisar dokokin jihar a jiya Alhamis. 'Yan majalisar da aka kora sun shiga wata zanga-zanga a makon da ya gabata a fadar gwamnatin jihar, inda suke kira da tsara tsaurara matakan mallakar bindiga biyu bayan harin da aka kai a wata makaranta a Nashville inda aka kashe mutane 3 da ɗalibai 3 'yan shekaru 9. Sai kuma 'yar majalisa ta 3 da ta kauce wa tsigewa da ƙuri'a ɗaya. Justin Jones dan majalisar jihar na jam'iyyar Democrat a Nashville ya ce jihar Tennessee na amfani da ƙarfin iko wajen korar 'yan majalisu 3 kuma abokan aikinsu saboda kawai suna da rinjayen da za su iya yin hakan. 'yan majalisar da aka kura Jones da Justin Pearson Amurkawa ne bakaken fata sai kuma 'yar majalisa ta uku Gloria Johnson mace ce farar fata wacce ta tsira daga kurar sai dai shugabannin jam'iyyar Republican sun musanta cewa kurar na da alaka da launin fata Shugaban Amurka Joe Biden ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an harbe mutane uku da yara uku a harin da aka kai amma abin da 'yan majalisar suka fi mayar da hankali akai shine hukunta 'yan majalisar da suka bi sahun dubban masu zanga-zangar lumana suna kiran a dauki tsauraran matakan mallakar bindiga wannan abin mamaki ne kuma rashin bin tsarin demokradiya ne Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a Gaza da Lebanon da sanyin safiyar yau Juma'a a matsayin ramuwar gayya kan harin rokoki da gwamnatin Isra'ila ta ce ta dora alhakinsa akan kungiyar Islama ta Hamas. An yi ta jin karar tashin bama-bamai masu karfi a wasu sassan Gaza. Yayin da jiragen yakin Isra'ila suka kai farmaki kan wuraren da sojoji suka ce ramuka ne da Hamas take kera makamai. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kuma kai hari kan cibiyoyin Hamas da ke kudancin Lebanon a har-haren da ta kaddamar a yau Juma'a. Wani gidan talabijin na kasar Lebanon ya ce an samu fashewar abubuwa a birnin Taya da ke kudancin kasar. A baya-bayan nan dai ana zaman dardar a yankin bayan arangama da aka yi tsakanin 'yan sandan Isra'ila da Falastinawa a cikin masallacin Al-Aqsa na birnin Quds wurin da kashi uku na musulman kasar suke ibada. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoton cewa rikici ya sake barkewa a masallacin Al-Aqsa a yau Juma'a kafin sallar Asuba. Tsakanin 'yan sandan Isra'ila da ke rike da sanduna da kuma Falastinawa masu ibada suna rera taken goyon baya ga Hamas. A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin bayanan sirrinta na yau da kullun kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine cewa a baya-bayan nan Rasha ta sake mamaye wani ɓangare a yankin Bakhmut da ke Ukraine. Rahoton ya ce dakarun Rasha sun samu damar mamaye tsakiyar garin Bakhmut da kuma sun kuma kwace gabar yammacin kogin Bakhmut. Sabon rahoton ya nuna cewa sojojin Wagner da komandojin ma'aikatar tsaron Rasha sun dakatar da fadin da ke tsakaninsu tare da kuma inganta haɗin gwiwarsu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karfafa wa shugaban China Xi Jinping gwiwa. Da ya yi amfani da alaƙar da ke tsakanin China da Rasha don taimakawa wajen kawo ƙarshen yakin Rasha a Ukraine. Macron ya shaidawa shugaban China hakan ne yayin ganawarsu a jiya Alhamis a birnin Beijing, inda ya ce cin zarafin da Rasha ke yi a Ukraine ya yi illa ga zaman lafiyar duniya.
Zahra Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sauke babbar sakatariyar hukumar bunƙasa sha'anin saka hannun jari ta ƙasar wato NIPC a takaice Saratu Umar. Jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin Najeriya Femi Adesina ne ya bada sanarwar sallamar Saratun bayan kwamitin binciken da aka kafa ya tabbatar da zargin laifukan rashin iya aiki da kama karya da kuma cin hanci da rashawa da ake mata. Wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa ya tuntubi Yusuf Mustapha shugaban kungiyar ma'aikatan hukumar kan yadda suka ji da wannan matakin.
An yi rashin adalci da yawa abubuwa da bai kamata ba wanda aka kukula su lokacin wancan zamanin wannan matan jawabi Sadiku wanda ministry ai bata yi wani abu akai ba.
Ita wannan Sadiku da ba a cire ba bisa ga ƙorafe-ƙorafenku amma da wa'adinta ya kare ba a kara mata wa'adi ba sai aka bata ta tafi ko?
To sai haka.
kuma taso a kara mata adin amma ba kara mata ba wanda yake nuna cewar faduwa tazo daidai zama tunda inda ba a saurari koken ku ba cewa ita ma tana abubuwa da ba daidai ba da wata kila an kara mata ba adin ko
to haka muke tsammani amma abinda nake cewa shine abubuwan da aka yi korafa a kansu eh hakkin ministry ne wanda wa vice din wannan NIPC ta ga cewa an yi warware matsalolin nan da suke nan canza shugaba a waje ba shine solution abubuwan da suke waje ba din har aka nemi yadda aka yi solving abubuwan da mutanen ma'aikata wajen suke korafi aka yi kowa ya zo zai samu lumana kuma zai samu ya mulki shi yadda ya kamata amma mu abin nan cewa shine ba a yi wannan abubuwan ba duk wanda ya zo zai zo ya samu matsalolin nan da suke nan a wannan commission din ko mutum nawa aka kawo
to dan haka ita wannan Salatu wadda aka cire kamata a ce da ta zo ta gaggawar wannan matsalolin ba ta dora wasu sababbi wanda zai kai ga a bincike ta har a kore ta ba ko
to ka san kamar yadda nake cewa ko matsalolin da ta zo ta tarar a commission din san matsaloli ne suka ci ta har aka kai ma a cire ta daga wannan abu saboda matsalolin nan manyan matsaloli ne wanda suna nan a wajen wanda tuntuni ya kamata an tsaida waɗannan matsalolin ba a bar su ba ko mutum nawa ne ka kawo yana za a ci samun waɗannan matsalolin.
Yusuf Mustapha kenan shugaban kungiyar ma'aikatan hukumar kula da saka jari ta ƙasa da ƙasa a Najeriya kenan a tattauna da nai da shi a Abuja. Ga dukkan alamu akwai sabanin ra'ayi tsakanin 'yan kungiyar ma domin Musa Manjiku wanda shine mataimakin shugaban kungiyar yana bayyana min cewa lalle wannan mataki da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka yayi daidai ko ba komai wannan shine karo na biyu da aka kore Saratu Umar a matsayin ta na shugabar wannan hukumar saboda rashin iya gudanar da aiki ko kuma yin waɗansu abubuwa da ba daidai ba inda yake cewa
kusan shekaru 8 zuwa 9 yanzu mun yi ta samun irin cece-kuce akan shugabanci because wannan dawo da yatan ya jawo kowa bayan al'amuran ma'aikatan gaba daya so yanzu dai muna sa ran da za a samu haɗin kai a samu daidaituwa a samu a tafi tare abin da yasa na faɗa haka gaskiya mu da muka daɗe muna aiki a wurin za mu ce muna jin kunyan wurin cikin shekarun nan because gwamnati tana hidima a kanmu amma ba ma kawo sakamakon hidiman da ake yi a kanmu hakan bai faru ba cikin 'yan shekarun nan shekaru 8 zuwa 9 haka din nan NIPC ba ta samu cigaba ba ta samu kawo gwamnati sakamakon da gwamnati ke niyya da irin wannan hidima da ake akan wurin ba
amma ita wadda ta sauka aka kawo wannan Saratu Mrs. Sadiku ita ma an zarge ta da wasu matsaloli amma wasu ma'aikata irin ka suna ganin ba dauki mataki akan ta ba amma ita Saratu an zo an cire ta kamar ba a mata adalci ko kuma an nuna son kai haka ne
wannan ka san da yake institution din naturally akwai magoya bayan ta akwai kuma wanda take samun sabani da su bisa ga wanda ya kai magana ne wanda yake tare da ita ka san zai dan yi kokari ya kare ta wanda baya tare da ita kuma
Umar Faruk Musa daga Amurka a Abuja, Najeriya.
Ta gaida Umar Faruk Musa daga Abuja. Yanzu haka mazauna wasu yankuna a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya suna cikin zaman zulumi na fargabar fuskantar hare-haren ramuwar gayya daga 'yan bindigar da suka addabi yankin. Hakan ko ya biyo ne bayan wata ƙazamar arangama tsakanin Fulani da Hausawa da ke zaune a yankunan ƙaramar hukumar mulki ta Gwadabawa. Wadda ta yi sanadin salwantar rayuka ciki har da jami'in soja. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya yi kumandar da wannan rahoto.
Fulani da Hausawa na garuruwan Giga ne, Shanyasu, Tungar Tudu da Sakamaru da ke karamar hukumar mulkin Gwadabawa a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Waɗanda suka kwashe tsawon lokaci suna zaman lafiya da juna. Yanzu sun kasance cikin zaman ɗarɗar sanadiyar rashin jituwa da ta faru tsakaninsu wanda har ya kai ga musayar wuta tsakanin sojojin da aka kai yankin da kuma mayakan Fulani da ake tumar 'yan ta'adda ne. Shugaban ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa Aminu Aya Gwadabawa ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Wanda ya zance an kai kusan awa guda da rabi ana gudanar da tsakanin sun kashe sojoji guda kuma ya samu serious injury. Wata abin da ya faru akwai wani rashin fahimta da ya taso daga nan gida ne da aka yi cin gashi da mutanen su ko kuma sai su gano suna samun wasu leaders na hirayi
matsalar da ta ci gaba da yaduwa tsakanin al'ummomin kamar yadda wani Bahaushe mazaunin yankin wanda har ya rasa dan uwansa a cikin rikicin ya bayyana.
Sunana Zainu Abubakar Sadiq, Aminu Sakatare na Human Rights Gwadabawa gwamnati. Fulani da makamansu bindigu suka kawo hari ta yankinmu. Sai shi kakan nawa sai ya tafi daji to daga dajin ne sai su gan shi
so da suka sa bindiga suka harbe shi bindiga bata kama shi ba shine sai suka dauki adda suka faran shi suka tsare mai waya gaba daya sai gashi sun sake kira suka ce ga sunan ta ta ajin to masha Allah towa sojojin sai gashi karfe 11 na dare da rabi su kuma sai ga bandits sun kawo hari to na aka yi musayar wuta tsakanin su bandits din da sojojin da suka kawo muna kallabi inda har ma soja ɗaya daga cikin su ya rasa ran shi
a bangaren Fulani ma wasu sun share kyar kamar yadda wani daga cikin wadanda matsalar ta rutsa da su wanda yanzu haka ke kwance asibiti yana karban magani saboda harbin da aka yi masa ya bayyana
da sun ka biyo baya garan haka sai da shiga daki in mai daga mu sai sun ka su guda biyu sai sun ka taho sai sun ka har ya gambo sai ta hede sun ka ce ni in hito yace don Allah ku hankali kuwa Allah ku yi mini suka ce hito kwana na sun kare ba hito ba ina tsaye sai ya sabin diga dauki ni sai ni fadi haka rera da sun ka tihe su baya ga haka nan sun kai jin sun ka dade ke sun ka dawo to rayuwa ta ta dan dawo sai liji sun ce kuma alga wani sai wani yake wanda yake tada hito mu kara mai wuta sai ce mai kai mutum ya mutu ba kina da su haka
wannan lamarin ya sa yanzu haka kowanne daga cikin bangarorin biyu na kan daukar matakan ko ta kwana amma na tambaye shugaban karamar hukumar akan batun kwanciyar hankalin jama'ar yankin
hankali kan bai kwanta ba tun da yanzu take sai a gare su wuri hudu ne da nan jiga ne da asara da fito da su na suka tunanin cewa sun yi wasu ba daidai ba
na tantubi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun sai dai kakakinta a Sokoto DSP Sanusi Abubakar ya ce kawo yanzu ba su da cikakken bayani akan abin da ya faru amma dai za su bincika kawo zuwa hada wannan rahoton dai ban ji ba daga bangaren na 'yan sanda wannan na faruwa ne lokacin da ayyukan 'yan bindiga ke sake kunno kai a wasu yankuna a jihar Sokoto domin ko a yankin Raba barayi sun hallaka wani mutum da suka sace tare da wani daya daga cikin waɗanda suka je kai kuɗin fansa bayan da barayi suka karbe kuɗin fansar matsalar rashin tsaro dai a Najeriya na neman zama kulli ga garkwanta duk da yake mahukunta na kan kokarin ganin cewa an samu saukin ta Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to gaida Muhammad Nasir kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet da voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai bangaren rahoton mu na musamman Hukumar lafiya ta kasar Kamaru tare da haɗin gwiwar hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ta raba gidan sauro kyauta ga al'umma a kasar ta Kamaru a zaman wani sashi ne yunkurin daƙile cutar zazzabin cizon sauro wanda ke ci gaba da haifar da barazana ga jama'a musamman ƙananan yara da mata masu juna biyu daga Kamaru ga Awal Garba da rahoto na musamman dangane da wannan batu
Hukumar lafiya a kasar Jamhuriyar Kamaru a gwiwa da kungiyar UNICEF da kuma kungiyar UNICEF ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun shirya wani jadawali na rabon gidajen sauro ga al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru kyauta kasancewar irin yanayi da ake mamaki shi na damuna da ma yadda cizon sauro yake lahanta ɗan adam shugaban hukumar rabon gidan sauran dai da ma yi ma al'umma allurar rigakafi a ƙasar jamhuriyar kamaru na manyan cutuka da kuma ƙananan cutuka baba mustapha ya yi ne ƙarin haske
to na ga mu cewa yau gashi nan kwancan bayan mu yi na rigakafi na su kolera da na bakon doro na yara ta yanzu gashi nan kuma mun tuna da al'umman mu muna muraba musu gidan sauro domin kawa kun san cewa zazzabin da yake zuwan nan in sauro cije ka mugun zazzabi yake baka shi take nan muke raba muku gidan sauro kuma ya kare muku wannan zazzabin din da cizon sauro
to a wannan gidan sauron wasu kungiya ce ta bayar
wannan kuma ka san duk kuma kun san kungiyar da suke bayarwa kungiyar zaman lafiya na zaman lafiya na duniya
duniya
eh wannan UNICEF duk suna masu rabawa cewa mu cewa mu so zuwa mutumaki al'umma to
mutane suna karba ko
ha mutane ma gudu ma suke su karba gudu suke su karba ko mu shige mutum ma ko don su ma bi mu wasu ke ba cewa don Allah ku ba mu mu ci ba mu zo gidan ku ba mu zo gidan ku za mu ba ku ba mu kowa
to na ganka da mutane da yawa kuna ta aiki ne to yanzu wannan aikin da kuke yi
yanzu wannan aikin da muke lissafin da muke nan nawa muka bayar nawa ne suka karba gidaje nawa ne suka samu wannan ne nawa ne ba su samu ba kuma wannan ne kuma ba sa gidansu duk wannan wannan lissafin da muke yi haka nan kafin da gama du za mu ba su wannan lissafin da muke yi
to wani kira za ka yi wa al'umma da kuma sauran jama'a na kasar Kamaru
gaba daya ina kiran al'umma da kuma sauran jama'a na kasar Kamaru gaba daya don Allah su dauka babu wani matsala ciki su dauka ba wani matsala ciki abu ne mai kyau ne na tsoro ne na lafiya ne domin lafiyar jikinka yafi komai
Alhaji Jibril Malam Hamza shi kuma shugaban shiriyoyi uku ne kan rabon gidajen sauran da kuma yiwa al'umma a rawar da aka fi yi
mutane suna yadda har sun buge ginin yara ma a zo a ba su gidan sauro a halin kuma da suna tsamman ba za a ba su ba amma yanzu su da kansu suke neman ma inda gidan sauro yake suna kiran yara don Allah ku zo ku ba mu sauro gidan sauro saboda cuka ta yayi yawa sauro yana cizon yara da manya yana sa cutattaki da yawa ce yanzu su suke bukatu ma a ringa ba su ba tare da cewon an bi su ba masu suke biyo masu sayar masu bayarwa din daga sun ga wucewan su ne don Allah ku zo ku ba ni nima ina da damuwa saboda sauro na cizo mi yaya da ni kaina a gida
to wani shawara zaka ba wa su al'umma wanda kake je jagoranta musamman wajen rabon wannan gidan sauro
to al'umma ina da dai musu godiya da suna karban gidan sauro saboda cutattakin nan ya ragu shi yasa nake musu matikan godiya ga baki ɗayan su da karba da suka yi na shi wannan gidan sauro saboda rage cutattaki da yake damun mutane a Kamaru da duniyar gabaki daya
wata mata mai yaya bakwai mun yi sirri da ita a lokacin da ake rawan gidan sauro mai suna Halimatu Sadiya na abinda ita mata ce
ni ce Halimatu muna godewa da musikin da gidan sauro da aka rarraba mana nan domin yana taimaka mana saboda sauro yayi yawa yara na ta zazzabi mun gode da suka babba
to ya yanki nawa haka kuma guda nawa kika samu
ya na bakwai na samu kuma guda hudu
to shin guda hudu nan zai ya yi muku ku duka
mun gode
daya da cikin likitocin da suke yi wa al'umma bayani domin wayan musu da kai na karɓan gidajen sauro da kuma yin amfani da shi
amma da maka tuna yi
ita ma ta yi mana ƙarin haske kan haka
to wannan gidan sauron muna rabarwa ne paske a dakta akwai kan falu da yawa kayayyaki yawa sosai wallahi to muna zuwa bayarwa gida-gida daga Wittertown har sai zan kitse da rabo
yau kwana nawa kenan kuna
nan yau kwana na hudu kenan
kwanaki hudu kenan to yanzu mutane suna karban wannan gidan sauro da kyau domin su amfana shi
eh wallahi mutane suna karba sosai suna ma plan room kansu sauro yayi musu yawa da sabi duka da wannan shine muke ce musu to kashi mun zo mun kawo muku har gida kuma banza ne
to bayan cin kuna ba mutane kyauta yaya za a yi amfani da wannan gidan sauro
to wannan gidan sauro kamun a yi amfani da shi za a fara sashi a cikin inuwa domin ba a sawa a cikin rana bayan an sashi a cikin inuwa zai yi yini guda washe gari a wanke shi da sabulu ba wanke shi da detergent da sabulu ake wankewa bayan kuma an wanke shi ana saka shi tujo a inuwa wato ba a sanya shi a cikin rana kuma a cikin Kamaru nan da yawan su vaccine da abubuwa banza ne kaga kasan gabon dole ka zaka biya vaccine wani vaccine ma shi an ce maka sai kan min aswan jini
mama awal garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru
ta gaida Muhammad Awal Garba sai dai za a yi mana aikin gafara saboda ba za mu sami kawo muku labarin wasanni ba kamar yadda muka faɗa a farko amma dai kafin mu ci gaba ga wannan sako
Kaujewa, ajamau, jamai, tujewa, kaya atuli, kaya alabi, kaya agaja, bodang galiwa, ajamau, jamai, tujewa. wa hankali ce wasu da azan mai santawa ce wanda ke kisa babu magani ko gasha maganin sai dacewa sunan shi kanja mauko
Tawadalla yanzu kuma sai tilawar alqur'ani mai girma albarkacin wannan wata na Ramadan
Sulala Maryam Muhammad Abdullahi A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Qalu awalam takuta تيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الآيات الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فسبح بحمد ربك بالعشي والإبخار صدق الله العظيم
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
A cikin wata sanarwa da Fadar Vatican ta fitar ta ce Papa Roma Francis wanda ya bar asibiti a ƙarshen makon da ya gabata bayan yayi fama da mura ba zai samu damar halartar muzaharar daren yau Juma'a ba saboda yanayin sanyi wanda za a yi a waje yayin da yake amsa tambayoyi daga kamfanin dillancin labarai na Reuters kakakin Fadar Vatican Matteo Brunai ya ce Papa Roma Francis mai shekaru 86 zai halarci wani taron addu'a na Good Friday a yau Juma'a wanda za a yi a cikin majami'ar St. Peter's Basilica. An gudanar da bukukuwan tunawa da ranar lafiya ta duniya a ƙarƙashin inuwar cutar corona wacce ta kama sama da mutane miliyan 762 a duniya. Tare da kuma kashe sama da mutane miliyan 6.8. An gudanar da bikin ranar lafiya ta duniya ta bana yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta cika shekaru 75 da kafuwa wadda aka kafa ta bayan yakin duniya na biyu don samar da ingantaccen lafiya bayan yakin da aka bayyana a matsayin yaki mafi muni da barna a tarihin dan Adam. ‘Yan majalisar dokoki na jam’iyyar Republican a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun yi wani yunkuri na ba sabon ba na korar ‘yan majalisar dokoki ‘yan jam’iyyar Democrat biyu daga majalisar dokokin jihar a jiya Alhamis. ‘Yan majalisar da aka kora sun shiga wata zanga-zanga a makon da ya gabata a fadar gwamnatin jihar, inda suke kira da a ƙara tsaurara matakan mallakan bindiga. Biyo bayan harin da aka kai a wata makaranta a Nashville inda aka kashe mutane uku da dalibai uku 'yan shekaru 9. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a Gaza da Lebanon da sanyin safiyar yau Juma'a a matsayin ramuwar gayya kan harin rokoki da gwamnatin Isra'ila ta ce ta dora alhakinsa akan kungiyar Islama ta Hamas.
Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin Zarawa Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham da kuma engineer mu na yanzu ni Murtala Faruk san yana ke muku fata alkhairi ku kwana lafiya mu kuma mu sha ruwa lafiya ma assalamu